بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يقوى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Barkanmu da saduwa a wannan rana mai albarka, rana ta 28 ga watan 5 shekara ta 1444 hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga garin Makkatul Mukarrama zuwa birnin Madinatul Munawwara, wanda ya daidai da 22 ga watan 12 shekara ta 2022 miladiyya, domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka, littafin Matnul Akhbari. Cikin karatutukan da muke gudanar da su ƙarƙashin wannan makaranta na mai albarka ta Al-Ma'ali International Academy, idan ba a mance ba, muna fasali na uku inda za mu tashi a yau insha Allah ta'ala sunnonin alwala, kuma wannan shine darasi na 5 a wannan littafi na Matrul Akhbari, wanda ake yi ma littafin laƙabi da rariya matankarar sallah, kamar yadda muke bayani. نعم كرجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. سنة الوضوء. سنة الطمأنينة. غسل اليدين في الكوعين عند الشروع والمضمضة والاستنشاق والاستنثار ورفع مسح الرأس ومسح الأذنين وتجديد الماء لهما وترتيب بين الفرائض. ومن نسي فردا من اعضائه فان تذكره بالقول تعالى وما بعده فان قال تعالى وحده واعان ما صلى قبله وان ترك سنه فعلها ولا يعيد الصلاه ومن نسي جمعه غسلها وحدها بالنية وان صلى قبل ذلك تعالى ومن تذكر المضمرة والاستنشاق بعد أن شرع في الوجه فلا يمضي إليهما حتى يتم وضوءهما.
نعم. malami ahlali yake cewa sunanuhu, wato sunnonin alwala kenan, ghasl yadaini ila alkuwaini, na farko shine wanke hannaye zuwa wato wuyan hannu inda shuru'i, wato yayin da mutum ya zo shiga alwala kenan. Ina fata an gane ko? Wato yayin da mutum ya zo fara alwala, zai wanke hannunsa zuwa wato wuyan hannu. Kada a mance ya 'yan uwa, mun taɓa tsokaci a kan bambancin farilla da sunnoni da kuma mustahabbai, wato falaloli, wanda za mu ji nan ga zai ce wa fada'iluhu, wato mustahabbai kenan, wanda za mu karanta a yau insha Allahu ta'ala. Idan aka ce farilla, shine abin da yake dole mutum sai ya aikata shi, kuma idan mutum bai aikata wannan ba, to ibadar sa ne ta lalace. Saboda haka farillai, kamar yadda muka yi bayani a darasin da ya gabata satin da ya wuce, wato farillai gabaki ɗaya sun kasu gida biyu. Akwai wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayanin su a cikin Al-Qur'ani mai girma cikin suratul Ma'ida. Ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati awsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulikum wa taqra'a ila al-ka'bayn. Saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayanin wannan wato farillai a wannan aya da muka karanta. Sauran kuma hadisai sun zo kamar niyya, sauran guda biyu din muka yi bayanin cewa wato sun shiga cikin ka'idar ma la yatimmu alwajib illa bihi fa huwa wajibun. Mun yi a sanya wayoyi a silent, ina fata ana tare da ni. To saboda haka su abin da ya shafi wannan farillai kenan. Sai bangare abin da ya shafi sunnoni, su sunnoni ba su kai farillai ƙarfi ba. Sunnoni su ne wanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance a rayuwarsa yana yawaita aikata su, yana yawaita ne aikata su, so suke bima wato farillai wajen ƙarfi. Wato lallai a rayuwar annabi ya kasance yana lazantar su sosai. Su kuma mustahabbai suna bima ne ko falaloli suna bima sunnoni a wajen ƙarfi. Wato an samu wasu lokuta annabi ba aikata su, wasu lokaci bai aikata ba, kuma wato ba su kai sauran ƙarfi ba kamar yadda muka yi bayani. Saboda haka wannan sannan idan mutum sunnoni mutum ya bar su, su ba za a ce wannan ibadar ta lalace ba. Ina fata an gane. Saɓanin me? Saɓanin farilla. Haka ɓangaren sallah rukunai. Idan kada an ce rukuni a sallah shi ne sallah ba ta cikuwa sai da me? Sai da waɗannan rukunan. Wanda rukunan sallah kamar yadda malamai suke bayani su ne annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi bayanin su a hadithu musi'is sala, hadithin da ya fi shahara da wannan musi'is sala, hadithu musi'is sala. Tayyib, sunna ta farko wanke hannu zuwa wuyan hannu inda shuru'i yayin shigan alwala, yayin da mutum zai fara alwala wato zai wanke hannunsa zuwa ina? Zuwa wuyan hannu. Wannan shi ne wuyan hannu. Ina fata wabe. Kuma kamar yadda muka yi bayani nan gaba Malam Isma'il, a dole za mu tarbi kayan kyamarori haka. Sabi da wasu abubuwan suna buƙatar practical. Da waɗanda suke bibiya ba sa kallo, wasu abubuwan ba za su abin nan ba. Wannan shi ne fu'i. Da aka ce wuyan hannu, wato idan mutum zai fara alwala, dole zai wanke hannunsa zuwa nan. Duk da dai, ana so kafin fara alwalan ya tabbatar da ya tsaftace me wato bakinsa da aswaki. Kamar yadda za mu gani wannan mustahabbi ne. Hadisi ya tabbata na Abu Huraira Abdurrahman ibn Sakhrin radiyallahu ta'ala anhu. An kulle ko? Radiyallahu ta'ala anhu, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa laula an ashqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli wudu'in. Haka wata riwaya ta zo. Wanda ya zo cikin sahihaini wato sahihul Bukhari da Muslim. To da wannan ne wato annabi yake cewa in ba don kada in tsananta ma al'umma na ba, da na umarce su da ne yin aswaki yayin da za su yi kowace alwala. To shi yasa ake so a farko kafin mutum ya fara alwala ya wanke bakinsa da aswaki. Aswaki shi ne dukkan abin da za ka kwatance bakinka. In ba ka da aswaki na ice, za ka iya amfani da brush. In ba ka da brush, za ka iya amfani ko da ne, ko da yatsa ne, ko da ƙafa yanda wasu suke yi. Su lafito ƙasa su sanya a baki, su gungoge wato haƙorinsu. Duk dai ran da mutum ya yi, wato in dai ya yi ne domin tsaftace haƙori, wannan la ba su yi zalika insha Allah ta'ala, wato babu laifi. To saboda haka, yin wannan aswakin mustahabbi ne, wato falala ne, kamar yadda za mu gani insha Allah. Sunnan farko shi ne wanke hannuwan zuwa wuyan hannu. Sai sunna ta biyu wal matmaratu shi ne kuskuren baki. Yayin da mutum zai wanke hannun nan, ‘ya’yan uwa ana so ya tsitsaye yatsun nan ta nan, wato ya sanya ruwa da yatsa a nan, duk ya tabbatar da cewa wannan dukkan wata kafa wato ya yi ne ya wanke ta na tsakanin ne, na tsakanin yatsunsa waɗannan. Shi ne takhlilul asabi, mutum wani lugu ko wani kaba mutum ya shigar da ruwa ya wato wanke wurin. An gane ko? Za mu zo mu ƙara bayanin hukuncin malamai a kan ƙarfe ramukan da suke tsakanin yatsun hannu da yatsun ne da yatsun ƙafafuwa. Wal madmadatu, sai kuskuren baki shi ne madmada. Kuskuren baki ana so mutum ya karara ma bakinsa ruwa sai ya yi ne ya motsa bakinsa ko ina. Shin kurakuran da mutane suke shi ne in ya zuba ruwa the same time sai ya sanya yatsa kuma yana ne yana ga ruwa a baki kuma ya sanya yatsa wai yana goge haƙorinsa. To wannan kuskure ne. Ya sa muka yi bayanin aswakin ana so a yi shi ne kafin fara alwala. Idan ka zo kai kuskura aka ce za ka yi. Ruwan da ya rage shi ne mutum zai yi sunna ta uku a istinshaf, wato shaƙar ruwa. Wannan shi ne zance mafi inganci. In ka kuskura baki, ruwan nan da ya rage da shi ne mutum zai yi ne zai shaƙa ruwa a hancinsa sai kuma ya yi ne ya tashi. Ta hakan fata nawa za su yi kenan ɗaya kenan. Akwai kusan maganganu guda shida a wannan matsalar. Kamar yadda al-Imamu Nawawi rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin littafinsa a al-Majmu' da dai sauran littattafai nasa. To amma wannan a sharhinmu na Bulughul Maram mun kawo waɗannan maganganu wajen guda nawa a wajen guda shida. Amma zancen da ya fi inganci shi ne wato a ruwa sai da wanda mutum ya fuskura baki sai kasance ragowar shi da shi ne zai yi ne zai shaƙa hanci sai ya fyace kun ga kamfata ɗaya kenan. Sai mutum ya ƙara ɗaukan kamfata na biyu ya fuskura baki ragowar sai ya shaƙa sai ya fyace sai ya ƙara ɗauka na uku ya fuskura baki ragowar sai ya shaƙa sai ya fyace wannan shi ne. Saboda haka wannan shaƙan da iyawar istinsar shi ne tacewa wannan duka sunnoni ne ana tare da ni kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi bayani a ingantaccen hadisinsa wanda ya zo cikin sahihaini shi ma ana son mutum ya kai matuƙa wajen shaƙan ruwa wato a hanci in dai ba yana ne ba in dai ba yana azumi ba in dai ba azumi mutum yake ba ana so in zai shaƙa ruwa ya tabbatar da wannan ya shiga cikin hanci sosai. Al'illa shine idan ya kasance yana azumi ne wani ɓangaren ruwan zai iya shiga cikin ne cikin cikinsa. Mun samu sunnoni nawa kenan? Huku a hudu ne. Wannan kuskura shaƙa ya ce wa kun ga uku kenan sai wanke hannu zuwa wuyan hannu hudu. Sai wa raddu mashir ra'si sai maido da shafan kai wannan sunna ne. Amma shafan kan daga wannan inda gashi yake fita wato abin nan goshi wato mafarkwaɗiya nan wato zuwa ƙiya wannan farilla ne. Amma dawowa da wannan shafan shine sunna. Kuma mun yi bayanin cewa yana halatta mutum ya fara daga ƙiya zuwa ina zuwa goshi sannan sai ya maida shi kuma zuwa ƙiyar. Wannan kaifiyan guda biyu duka malamai sun jawwaza shi. Amma dai mun yi bayanin wanda ya fi inganci shi ne in mutum zai shafa kansa ya fara daga ina ya fara daga goshinsa ya tafi ƙiyar sai ya dawo da shi. Dawo wannan wato sunna ne ba farilla ba. Sai mun yi cikakken bayani da kuma haddin shafan kai a satin da ya wuce. Wa mashal uznai sai kuma shafan wato kunnaye guda biyu. Kunnuwa wajen shafan kunnuwa ana so waɗannan ramukan da baki ɗaya mutum ya sa yatsansa ko ina ya tabbatar da me wato ruwa ya shiga da nan bayan nan duka da ramin ciki mutum ya cusa me irin mashal uznai ya cusa yatsansa ya tabbatar da cewa ruwa ya shiga ko ina. A nan zance mafi inganci a ruwan da mutum ya yi shafan kai da shi kamar yadda muka yi bayani ragowar wannan danshi-danshin ruwan da shi ne zai yi ne zai shafan kunnaye. Amma hadisin da yake cewa tajdidul ma za ka sabanta ruwa wajen shafan kunnaye wannan hadisin wato yana da rauni a shaz ne ya saba ma wanda ya fi shi ƙarfi. Wanda da shi ne ‘yan mazhabar malikiya suke riƙo da shi. Kamar yadda za mu gani a sunna na gaba wa tazidul ma'i lahuma kun ga an kawo shi a matsayin ne sunna. Menene tazidul ma shi ne sabanta ruwa domin me domin wato shafan kunnuwa. Abin da ake nufi shi ne misali idan ka shafa kunnuwanka sai kasance idan mutum ya shafa ake ina da matarai kyautu na idan mutum ya shafa kansa haka tunda wasu abubuwan dole sai da practical kai ne ka ebo ruwa haka sai kai shafa kanka tunda wannan a zuwa ƙiya shi ne farilla amma dawowar shi ne sunna. Fuska na farko ke na biyu shi ne za ka iya fara daga ƙiyar muka ce ka zo nan sai kuma ka koma baya. To wannan ruwan da zai rage a hannunka danshi-danshin nan to shi ne yake halasta sai ka rime ka shafa kunnanka da shi. An gane ko wannan shi ne abin da zance fi inganci. Amma akwai hadisi da ya zo shi ne in ka yi wannan wanda za ka yi shafan kai da shi, shi wannan ka gama da shi. In ka zo wajen kunnuwa dole sai ka ƙara kamfato ruwa, shi ne tajlidul ma, sabanta ruwa domin ne, domin wato shafan kunnaye. To wannan sabanta ruwan shi ne tajlidul ma, wato ɗauko wani ruwa domin ka yi ne, ka yi shafan kunnuwa. Wannan hadisin Shadh ne ba Mahfuz ba ne. Wannan shi ne abin da malamai suka rinjayar. Ina fata wabe. Sunoni nawa kenan muka samu? Na'am? Bakwai ne. Sunna ta takwas shi ne at-tartibu bainal fara'id, wato jerantawa tsakanin farillai. Wannan sunna ne. Abin da ake nufi da jerantawa tsakanin farillai a mazhabar malikiya sunna ne, amma a mazhabar shafi'iyya da mazhabar hanabila wato mazhabin Ahmad bin Hanbal farilla ne ba sunna ba ne. Jerantawa tsakanin farillai shi ne idan ka zo wanke fuska mun ce farilla ne, shafan kai farilla ne, wanke hannu ma farilla ne. Idan ka wanke fuska ba za ka tsallaka zuwa kai ba, baka wanke hannu zuwa gwiwar hannu ba, kun ga wannan fuskure ne, baka yi tartib ba. To jeran safarin nan wanda daga wanke fuska za ka tsallako zuwa wanke hannu zuwa gwiwar hannu, sannan sai shafan kai, sannan sai a wanke kafa, wannan su ne jerantawa da ake nufi a mazhabar malikiya sunna ne, amma a mazhabar hanabila da mazhabar shafi'iyya farilla ne. Aka ce menene dalilin ku da kuka ce farilla ne a mazhabar shafi'iyya da hanabila? Aka ce shine faɗan Allah subhanahu wata'ala, ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى زواك أرشي. سنسكت الله سبحانه وتعالى يا دير فرلنا يسي فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. آنن كنغا wannan gasulun rijilai ne da Allah yake cewa arjulakum ila alka'bayn shine ma'tuf akan ne faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, amma sai Allah subhanahu wata'ala ya rabe tsakanin ma'tuf wal ma'tuf alayhi da ne da shafan kai, saboda ya mana bayanin cewa jerantawa farillan nan wato dole ne, wajibi ne. An gane hikiman ka tafsirin abin nan ayan sosai. Na ga wasu ku suna gingiri. Allah ce fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi, aydiyakum zuwa nan gwiwa hannu ila almarafiqi, wamsahu bi ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum wannan ai jumla ce wadda ta rabe tsakanin wato wanke hannu zuwa gwiwa hannu da wanke kafa. Wanke kafa kai hukuncin su ɗaya da wanke ne, da wanke hannu duka wankewa ake, amma sai aka kawo shafan kai ya rabe tsakanin ne ma'tuf da ma'tuf na alaihi shafa, saboda ɗan abubuwan wankewa tun daga fuska da hannu zuwa gwiwa hannu da kafa zuwa ina idan sahu, amma sai aka kawo shafan kai ya rabe tsakanin abubuwan da ake wankewa. Saboda ne aka kawo shafan kai ya rabe tsakanin abubuwan da ake wankewa? Domin Allah subhanahu wataala ya nuna man tartibin ne fara'i. Wannan shi ne dalilin a hanabila da al-imamu shafi'i rahmatullahi ta'ala alayhi. Dalilin su na biyu shi ne a tasabu wa istiqra min af'ali rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, cewa dukkan ayyukan annabi da ya yi ɓangaren dukkan ibadunsa da ya yi da alwalan da ya yi a rayuwarsa gabaki ɗaya har ya bar duniya ba taɓa samun ran da ya saba tartibin farillai ba a dukkan hadisai da aka rawaito mana. Wannan su ne dalilansu. Sai al-Imam Malik bin Anas aka ce ma dalilaka la anna tartib bayn al-fara'id sunna wa laysa farz, menene laysa fardan menene dalilin ka da zaka ce jeran tafarillai wato sunna ne ba farilla ba al-imam malik bin anas rahmatullahi ta'ala alayhi yake cewa ai wannan ayan da suka kafa hujja da ita kai abacinta da Allah yayi ta da wawun ne da yita da summa ba ko da yita da fa'un ba inda Allah ya ce fagsilu wujuhakum thumma aydiyakum ila al-marafiq thumma kaza thumma kaza to da wannan yana nuna farilla ne kuma da Allah ya amfani da fa'un zai nuna menene a farilla ne ina fata an gane wato wajibcin haka amma al-ataf bil waw yastadi al-mughayara wato baya nuna wato wujubul mutlaq baya nuna haka ina fata an gane baya nuna wajibci ne na mutlaq idan aka yi atafin jimloli da ne da waw ana so wannan shine dalilin al-imam malik bin anas amma gaskiya ya uwa abinda malamai su danjar a wannan matsalan shine ra'ayin wa wato mazhabar hanabila da kuma wato shafi'iyya cewa jira zafar lannan wato dole ne mutum ne ba za ta baya halarsa in ka zo alwala ka fara wanke kafa sannan ka dawo ka yi shafar kai sannan ka dawo ne ka wanke fuskanka wannan baya halarsa haka eh na taɓa karanta akwai hadisi wato amma hadisin ba maudu'i ne wanda aka nasabta shi zuwa ga Ali ibn Abi Talib halastin haka amma hadisin maudu'i ne ba hadisin gaskiya ba ne ina fata ana tare da ni tayyib wannan masalan wadih shi yasa duk da muna karanta safan malikiya amma inda ya kasance akwai wani ra'ayi ba shi ba ne rajihi za mu iya faɗakarwa muke duk da dai a littafanmu da muke karanta na malikiya mazhabar da muke bi a nan Najeriya malikiya ne ga abin da suka ce amma rajihi a wannan matsala abin da malamai suka fi rinjayarwa shi ne kaza sami da amana ta me ilimi malami alar yake cewa man nasiya fardun wannan ya manci wata farilla min a'ba'ihi da gami daga gaffansa fa in tazakkara bil qurb haka karasu nan fa in tazakkara bil qurb idan ya tuna a kusa wato a lokacin fa'alahu wa ma ba'dahu sai aikata me wato wannan farillan da abin da yake bayansa ina fata ana tare da ni da idan ya tuna mutum ne yake alwala da ya tuna alwala da yake alwala ya gama alwalansa a nan take da ya tuna ya gama alwala sai ya tuna cewa ya mance bai wanke fuska ba menene hukuncinsa zai zo ya wanke fuska sai ya ƙara maimaita gaban da suka zo bayan me bayan fuska wato tun daga hannu zuwa gwiwa hannu da shafar kai da me da kafa gaba ki ɗaya zai maimaita shine fa in tadhakkarahu bil qurb fa'alahu wa ma ba'dahu fa in qala idan kuma bai tuna ba sai lokaci ya yi nisa bayan awa uku hudu ya tuna to nan me zai yi kila bayan ya yi alwala da awa biyu ko uku ko hudu sai suna kai alwalan da na yi ɗazuka ban wanke fuska ba fa ban yi shafan kai ba to a wannan halin me mutum zai yi fa'alahu wahdahu sai ya zo ya aikata wannan farillan shi kadai zai aikata in fuska ne zai wanke fuska kawai in shafan kai ne zai shafan kai kawai amma ba zai zo ya maimaita abin da yake bayansa ba dane amma anan ne yake wajaba a sawa'a da ma salla qablahu dukkan sallolin da yayi da wannan farillan dole sai ya maimaita su misali da idan da wannan alwalan sai sallar azhar ya sallar al'asr to sai daga baya tana cewa dazu da ya alwala bai wanke hannunsa zuwa buya hannu ba ko bai shafa ko bai wanke kafansa ba to anan zai zo ya wanke wannan kafan ba zai ko zai wanke wannan fuskar ba zai wanke abubuwan da suke bayanta ba amma dole sai ya maimaita sallar ne sallar azhar da al'asr din ana tare da ni sosai wa in taraka sunnatan idan ya bar wata sunna ne wato ba farilla ba ya bar me sunna fa'alaha zai maimaita zai aikata wannan sunna misali kai ne kike alwala sai ka mance kusuran baki ba kai ba sai daga baya ka suna to mutum zai zo ya yi wannan sunnan wala yu'idu as-salah amma ba zai maimaita ne ba zai maimaita sallah ba kuma koda lokacin yayi wata zara kun ga wannan shine na muku bayanin bambancin farilla da me bambancin farilla da sunna kun ga inda farilla ne malami ahlami ya ce mana in lokaci yayi tsawo zai zo ya maimaita wannan farilla ita kasal amma sai yayi ne sai ya maimaita sallolin da yayi da wannan alwala din wala yu'idu as-salah wa man nasiya lum'atan wannan duka matsaloli ne yake kawowa wannan maruga mun gama da sunnoni guda takwas din nan sun inda ya ce wa tartibu bainal fara'i wa man nasiya lum'atan wanda ya manci wata lum'a lum'a shine mutum ya bar wani wuri daga cikin wuraren da suke wajaba ya wanke alwala sai ya bar wannan wurin bai wanke shi ba misali ya bar dukiyarsa bai wanke ba ko ya bar sama hannunsa nan bai wanke ba ko ya bar nan ɗinsa bai wanke ba da fuskure ba wai da gangan ba wannan shi ake kira ne lum'a ana tare da ni sosai to wannan wurin da ya bari bai wanke ba meye matsayinsa wannan sai lum'atan ghasalaha wahdaha sai ya wanke ta ita kacal biniyatin da niyyar cewa zai wanke wannan lum'an domin ya cika alwalansa ta kasance cikakkiya wa in salla qabla zalika idan kuma yayi sallah ba kafin haka wato da wannan lum'a wannan duniyar barin lum'a yana da yana abu ne mai girma sosai shi yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kuma da ta bata kai sahihai wailun lil aqabi minan nar wailun lil aqabi minan nar lokacin annabi yana cikin tafiya shi da sahabbansa sai suka yada zango wajen yin alwala sai suka yi yekuwa da suka yi lokacin sallah ya yi sai suka yi alwala lokacin da suka yi alwala suka juya baya suna tafiya sai annabi ya hango wato daga digan wasu sahabbai babu ruwa sai yekuwa ya ce lalle su dawo su wanke wannan lum'a wailun lil aqabi minan nar bana azaba ya tabbata ga wasu dugadugai wanda ne ba a wanke su wajen alwala sami da aka barin lum'a abu ne mai girma sosai to wanda ya kafance wa in salla qabla zalika aala in dai mutum yayi salla da wannan alwalan wanda ya bar lum'an da bai wanke ba dole zai yi ne wato zai maimaita wannan salla nasa wa man tazakkara al-madmadata wanda ya tuna kuskuren baki wal istinshaq shaqarwa ba'da an shar'a fil wajhi bayan ya shiga ko ya fara wanke fuska wala yarja wato ba zai dawo ilaihi ma ba ba zai dawo zuwa gare su hatta ya timma wudu'ahu har sai ya cika ne alwalansa kai da kake alwala sai da ka zo wajen shafan kai sai ka tuna kai kuskuren baki ba da shaka ruwa nan ya mutum zai yi zai dawo ne ko ba zai dawo ba ha ba zai dawo ba zai ci gaba da alwala har sai ya gama idan ya gama sannan sai ya zo ya yi ne ya fuskura baki ya shaka ruwa ya fyace ana tare da ni to waɗannan su ne a sunnonin alwala da matsalolin da malami ahlari ya kawo idan muka lura za mu ga cewa ya kawo matsaloli wajen kusan guda nawa kusan guda biyar bayan da ya magana a kan sunnoni waɗannan matsalolin su ne man nasiya fardun min qada'ihi fa in tadhakkara bil qur'i ta'ala huwa ma ba'da wa mas'alan farku sai ta bi ta wa in qala fa'alahu ma wahdahu wa ala ma salla qabla mas'ala ta uku in taraka sunnatan fa'alaha wa la yu'idu as-salah mas'ala ta hudu wa man nasiya lum'atan ga salaha wahdaha bi niyyatin man salla qabla dhalika 'ada mas'ala ta biyar kenan man tazakkara madmadata wal istishaq ba'da an shara fil wajhi fala yarji ilayhi wannan su ne matsaloli guda biyar masu muhimmanci wanda malam mai ahdari ya kawo su ta kokarin kiyaye su sai tsaye za mu shiga wato falaloli ko sahabbai na alwala na'am
wa fadailu tarwan
na'am
وفضائله سواء على المشهور.
نعم.
التسمية والسواك والزيادة على البصلة الأولى في الوجه واليدين.
نعم.
وزيادة المقدمة على الرأس والتنبيه السنن.
نعم.
وقلة الماء على الوضوء. وقلة الماء على العضو.
نعم.
وتقديم اليمنى على اليسرى. ويجوز تقليل الأصابع اليدين ويستحب في أصابع الرجلين. ويجوز تقليل اللحية الخفيفة في الوضوء دون الكشيفة. ويجوز تقليلها في الغسل ولو كانت كشيفة.
كثيفة.
ولو كانت كثيفة.
نعم. طيب هنا جاء عند إيش أفسنوني ثم أنجان إسباح مطرقه. To za mu shiga cikin mustahabbai wato falaloli na ne na alwara. Malam Alar yake cewa fadailuhu wato falaloli na alwala. Waɗannan mun yi bayanin menene falaloli mustahabbai wanda ba su kai wato sunnonin ƙarfi ba. Mun yi bayanin su a farkon karatun yau. A cikin yato shine yin faɗan basmala cewa bismillah yayin da mutum zai yi ne zai fara alwala. Wannan mustahabbi ne ana sa haka kuma yana da muhimmanci. A shin dole ne ko ba dole ba, zancen fi inganci malamai sun yi a saɓani wajen yin basmala a wajen alwala. Shi ya sa ma malami alari ya sanya yin basmala ɗin ƙarƙashin mustahabbi ya sanya shi ƙarƙashin farilla ba. Saboda ko ba ka yi basmala ba alwalanka tana nan. An gane? Ga maganganun malamai kamar haka. الإمام أحمد بن حنبل ينادر أن بسم الله تيا بسم الله أخوك على ولا ونواجبين دولني الإمام مالك بن أنس تشيد أبو حنيفة تشيد الإمام الشافعي الرواية دقى الإمام أحمد بن حنبل سسنا جن السنة دي لقشي سنون الولا أما بفريلا بني أنا تردني menene dalilin wato al-Imam Malik bin Anas da al-Imam Shafi'i da al-Imam Abu Hanifa shine cewa lalle Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koya hadisi ya tabbata ya koya wa wani mutum wato alwala sai yake cewa tawadda kama amarka Allah azza wa jalla wato in za ka yi alwala sai alwala kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya umurce ka كما الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه يا عبادي أتكلم الجامع الصحيح ناصع باب التسمية في الوقاع وعلى كل حال وتوين بصملة يعين بسوذي بسنتي إيال الزا وتوانا سويمي الدعاء دا عبنا دا بصملة دا كما وتو قوة للوكتي أنجاني كو بسم الله اللهم إني نعوذ بك اللهم تجنبنا الشيطان وتجنب الشيطان ما رزقتنا يا كرم تولنا الدعاء على كل حال حقكما أنا سقوة لوكتي إذا مسير زي أبو بوى وما اسمه منتي بسم الله الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه يا إشارة لزوء عموم هص حديثي وندا يكي إشارة شيء واحد وعلى كل حال ان ما لم يما ابو سعيد سكتي هنا اشاره لين بسمله وجدتي من بسمله يعين ان مسن زي الولا وتو على كل حال ان ده يجي هنا اشاره ني بين بسمله وجدن جاي ان مسن زي الولا ko da kuma sauran abubuwa masu muhimmanci ina fata ana tare da ni abun ban mamaki al-Imam Ahmad bin Hanbal hadisin da aka rawaito na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace dawo du'a liman lam yadhkur isma Allah alayhi wannan yana cikin dalilan da waɗanda suke ganin yin basmala dan suke kara kafa hujja da shi cewa babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah bai ce bismillah ba yayin da zai alwala wannan yana cikin dalilan da suke kafa hujja da shi wanda suke ganin wazarcin yin ne wato yin basmala a farkon ne a farkon wato alwala amma su a al-Imam Malik bin Anas da Abu Hanifa da al-Imam Shafi'i muka ce su suna ganin sunna ne ba wajibi ba ne tunda ai an ce kawai a hadisin annabi ya ce tawadda kama amarka Allah ya alwala kwarai da Allah ya umurce ta. Kuma ayan da ta zo sai bayani akan farillan alwala, Allah bai ambaci me ba, bai ambaci ba su mara ba a ciki. Inda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum, bai ce udhkuru ismallahi ba. Abinda su al-Imam Malik da Abu Hanifa da su Imam Shafi'i suke nufi kenan, tawadda kama amarka Allah, wato annabi yana nufin lokacin da ya koya ma wannan mutum ya yi alwala, ce yi alwala kamar yadda Allah ya umarce ka, cewa Allah bai yi bayanin basmara ba cikin Al-Qur'ani. Kuma suna ganin hadisan da suka zo a wato yin basmara daga suna da rauni. Abin ban mamaki har shi al-Imam Ahmad bin Hanbal kada yana ganin wajibcin yin basmara, amma ya yi mai yarona na wannan hadisin na yin basmala. Wannan hadisin da na karanta lawa du'a liman lam yadhkur ismallahi, hasashi wato ya rawana na wannan hadisin. An gane haka al-Imam an-Nawawi da Imam al-Baihaqi da Imam al-Bazzar suka sarrauna na wannan hadisin. To sai aka ce to da wani dalili ne su masu wajibcin yin alwala suka dogara da shi, da irin su al-Imam Ahmad bin Hanbal. Shi ne malamai suka ce dalilan da muka yi bayani, cewa sun yi wato riko da sauran hadisai da suka zo, da kuma wato isharar da al-Imam al-Bukhari ya yi shi ma. An gane ko? Sun yi riko da waɗannan sauran hadisai da suka zo, wanda suke ganin haɗa su ba za su iya irtiƙai zuwa ga darajatul hasan. An gane ko? Ko ba su kai sahih ba, saboda duka rauni ne ba wai rauni ne laysa da'fan shadida, ba rauni ba ne mai ƙarfi wajen malaman hadisi. Sai daga hadisan da suke bayanin yin tasniya, idan an haɗa su sashen su zai ƙarfafa sashi wanda za su kai wato matsayin hasan. Ina fatawa zai asiwa sai yin aswaki, wannan yana cikin falaloli na me na alwala wato mustahabbai. Mun yi bayanin hadisin yin aswaki, laula an ashqa ala ummati la amartuhum بالسواك مع كل وضوء حديثا لذلك صحيحين حديث أبو هريرة. الصحابينا جابنا أكو شيل الزائد والزائد على الغسلة الأولى في الوجه واليدين بدي أكن وانكي وانفرقو واتو وانكي ونبيو دانا أكو وانا مستحبيني واتو وانكي قبطيكينا أي كاقا إن أنا الولاء سنوأكي وانكي قبطي سؤكو نفرقو شيلي فرلا da na biyu da na uku, wannan duka wato mustahabbai ne, wato falaloli ne ana so mutum ya yi. Idan mutum ya yi su zai samu lada masu yawa. Kuma ‘ya’yan kwa waɗannan sunnoni da mustahabbai mutum zai ce ai ba dole ba ne zai ba sula, dole ne mutum zai dinga yin su musamman sunnoni. A mustahabbai kuma wanda ba samu saɓani ba, har wanda aka samu saɓani ya kamata mutum ya dinga ƙoƙarin yi. Jimawa mutum yake yin su domin jimawa kuma ladansa zai dinga ƙaruwa, ya kasance ya fi sauran wato wanda ba sa yin su zai fi su samun lada. Ina fata ana tare da ni. Wal bidayatu bi muqaddamin ra'si, sannan da farawa da in mutum zai shafan kai, ana so ya fara ne da farkon inda gashi yake fita, makwarkwaɗa nan. An gane ko? Idan mutum yana da sanko kamar yadda muka yi bayani, sashinsa yana fitowa ne a tsakiyar kai, ba zai ce zai zo ya fara ne wato shafar kai daga tsakiyar kai ba, a'a zai zo na al'adance inda gashi yake fitowa. Saboda haka farawan nan da zai daga mafitan gashi, wannan mustahabbi ne. Inda mun yi bayanin wasu mazhabobi da suke ganin ko da yatsa uku kai haka ko kuma hannu ɗaya ma kai shafan kai ya halasta. Wanda Ibn Rushd al-Bidati al-Mujtahid da aka waɗannan ra'ayoyi kuma da dalilansu. Matartibus sunan haka da jeranta sunnoni. Kun ga jeranta farillai a mazhabar Malikiya ya kawo sha'ani, ya kawo su a sunnoni, sai jeranta sunnonin ya kawo su a ne a musabai wato a falaloli. Qillatul ma'i 'ala al-'udwi, da kuma wato karanta ruwa wajen alwala. Yayin da mutum zai alwala zai wanke gaba, al-'udwu al-'udwu shine gaba. Dukkan gaban alwala ba a so mutum ya dinga ɓarnar ruwa yana israfi. Israfi haramu ne. Wala tusrifu innahu la yuhibbul musrifin wala tubaddil tabdira innal mubadzirina kanu ikhwana ash-shayatin wa kana ash-shaytanu li rabbihi kafura. Saboda haka idan muka bibiya hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zaho ga ina alwala da me da mudu daya wani ke ga mudu daya da rabi wani mudu daya kan gane ko za ku ga ruwa yanzu aka ce ruwan mudu kaga bai da yawa ko ba haka ba saboda haka ana son karanta ruwa wannan mustahabi ne amma mutum ya zo yin alwala wanda idan kana so ka san kana karanta ruwa ko baka karantawa in za ka yi alwala kin kana daidai famfo ka sanya bokiti a kasan wurin wata sa'an baka yi hattara sai ka ga ruwan da ya zuba ya kai kwata ɗin bokiti ko rabin bokiti an gane ko to kun ga wannan a lokacin Annabi ruwan nan wanda yake kwatan bokiti ko rabin bokiti a yanda aka siffanta mana Annabi yana irin wannan rabin sa yake wankan janaba da shi yana wanka da sa'i daya wankan farki ya sassan da sa haka hadisi suka zo ina fata an gane saboda haka ba wai nuna akwai wadata ba ne mutum ya zo alwala ya kwafa ta wuri duka ruwa ya dinga farara saboda haka wannan ka abu ne mara kyau taqdimul yumna ala al-yusra haka wajen wancin da ku alwala mutum zai dinga gabatar da dama kafin hawu e baya dacewa mutum ya fara gabatar da hawu kafin dama wannan haramun ne a wajen alwala wannan duka mustahabbai ne wa yajibu takhlilu asabi'i al-yadayn yana wajaba mutum ya tsotse shi tsakanin ramukan da ke yatsunsa wanda muka yi bayanin su nan ya tabbatar da cewa ruwa yana shiga cikin su amma wa yustahabu fi asabi'i ar-rijlayn amma tsakanin ramukan da ke tsakanin yatsun kafafuwa wannan mustahabbi ne wannan a maganar mai ahalari kenan amma in ka tsallaka can manyan da suka kai na malikiya kamar ire-iren su sharh sahih na al-imam al-jaziri kan aqrabul masalik su sharh mukhtasar al-khalil ila sunan minah al-jalil za ku ga maganganu guda uku ne akan matsalan tsaye yatsu na hannu da yatsu na kafa maganar farko kika wajibi ne ka zo dan alwala farara ruwa ba zai wadata ba sai ne ka sa yatsa ka tsike shi nan an gane haka kuma na shi ma kafa mutum ya sa yatsa ya tsike shi ya tabbatar da ramukan da ke tsakanin yatsa da yatsa wato ya sa yatsa wurin ya gugoje wurin ruwa ya shiga wurin magana na duk duka sunnoni ne magana na uku shine abin da aka fi jayarwa shine da adari ya kawo tsotse da yatsun wato hannu a farilla ne amma na kafa sunna ne wannan su ne maganganu guda uku idan kuka duba sharh sahih na al-imam al-tirmidhi sharhin da ya ma littafin sa aqrabul masalik za ku samu wannan magana haka a sharh na mukhtasar al-khalil da muka yi bayani tayyib ya ci gaba da bayani yake cewa wa yajibu takhlilul lihya yana wajaba mutum ya tsotse wato gemunsa al-khafifa dan gemun wato ba mai yawa ba ne dan gemun mutum ya kasance daya biyu uku hudu biyar na yan ƙanana ne a nan to yanzu wajen alwala zai yi mai dole ya sa ruwa ya dan tsotse su haka kilo dole dole al-khafifati amma mai yawa kila ya ce kamar nawa haka haka hango fatan da ke nan so idan kawai na zo ni ba dole ba in na shafa haka ya wadata an gane amma inda mpppa ne a shara-shara ana ganin tsokan da ke ciki to wannan dole sai mutum ya yi ne a tsaye wannan gemun nasa ina fata ana tare da ni to saboda haka amma wajibu takhliluha takhlil kamar da muke bayani shi tsokafiya mutum ya shigar da ruwa dukan wani lungu wanda wato akwai dan kwararo ko dan rami ruwa ya shiga wurin ya tsotse shi ya sa ya tsaya wa wancan wurin wajib takhliluha fil ghusl walau kanat katifa amma a wanka na farki ya yan uwa hada da ana da kifi ko da irin gemun nawa ne wanda yake mai yawa ba a ganin fatan da ke ciki idan wajen wankan tsarki ne na janaba ko mata musa'adu da mata su ba su rage mu dama duk da ana samun waɗanda suke da gemu ko a kaɗan daga ciki amma wannan ba sun saba ma dabi'a na mata. Wannan malamai a fasahohi an taɓa tambaya na wannan tambaya. Irin wannan malamai suka ce babu laifi za su yi amfani da kuma menene sai kokari su ga shin ya daina fitowa. Tunda naturally su ba su da kebu. An gane ko ana itibari kamar wata lalura ne ko wata tawaya ne kamar ce yanzu a ganta da gemu. Kamar yadda shi ma namiji da zai da gemu to ko da zai sa wani abu ne gemun ya fita malamai sun ce babu laifi. Wanda shi kuma namiji a ce har ya kai matakin da ya balaga ya girma ya ce shekarun fitowar gemu ba su fito ba to shi ma wannan kamar tawaya ne haka. Kila Allah ya jarrace shi da ita. To duniya sun yi wani abu domin gemun ya fito babu nan fiya ta haka. Wani da Aisha take cewa ta kasance gemu yana burge ta. Har in za ta yi rantsuwa sai ce tana rantsuwa da wanda Allah ya wanda ya kawata mazaje da me wato da gemu. Sai da haka wannan bayan musahabai da ya kawo wato falololi na alwala wato sai ya kawo mana wato ya kara bayani a kan wasu abin nan. Wannan dai jama'a shi ɗayan su ma duka musahabai ne duka falaloli ne wato musahabai ne na alwala a malami ahalari ya mana bayani su. A yanzu insha Allah ta'ala za mu shiga fasali na gaba wanda kila idan muka karanta shi ba za mu iya tsaya sai mu shiga littafi na gaba. Wannan fasali na gaba shi ne ta fasali na hudu kenan. Mun yi minti 46 wacce a tsaya haka ke na fice ga wacce sai mu shiga na waƙin lodo kenan. Ita muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu abin da muka zan barka kuma ya sa zurna cikin gare shi abin da muke kuskure. Ana roƙon sa ya farka mana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.